Ƙungiyar manoman shinkafa a Najeriya tare da haɗin gwiwar kamfanin Syngenta da ke samar da magunguna da iri na noma sun bayyana hanyoyin da manoma musamman na shinkafa za su bi wajen inganta amfanin nomansu don tabbatar da an samar da wadataccen abinci a ƙasar ta sabbin hanyoyin yaƙi da ciyawa da ke janyo barazana wajen samun yalwa a abin da aka noma. Alhaji Aminu Guranyo shi ne shugaban ƙungiyar manoman shinkafa a Najeriya.
Taro ne na ƙarawa juna ilimi da masana daga ƙasashen waje da kuma mu nan cikin gida wato kungiyar manoman shinkafa ta yadda zamu iya ƙara samun ilimi na harkar noman shinkafa a cikin bincike da muke yi da kuma bibiya da muke yi na ainihin yakin da ke gudana tsakanin Russia da Ukraine da kuma matsalolin da ake samu na ainihin wasu manyan kasashe cewa sun rufe fita da abinci daga kasashen su. Wannan shi ya ta mana da hankali muka kira irin wannan taron na gaggawa domin muna cikin lokacin damina yanzu mu ga yadda zamu yi amfani da wannan damar ta damina samu ainihin cin nasara wurin harkar samar da abincin nan.
A duk shekara dai kusan 10 miliyan 7 na shinkafa ake ci a Najeriya, kuma kama daga nomanta ya zuwa taki da ma sarrafa shinkafan dai sama da mutane miliyan 12 ne ke samun aiki daga albarkar noman, baya ga dubban miliyoyin naira da ke shiga aljihun manoma da masu sarrafa shinkafa a ƙasar. Hakan yasa kungiyoyin biyu suka hada manoma daga jihohi 36 har da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja don cin moriyar sabbin hanyoyin inganta amfanin nomar su na shinkafa. Hamza Ahmad Mahuta shine babban jami'in bada shawarwari na kamfanin Syngenta.
Shigowar Syngenta cikin wannan magana saboda an san cewa sai da kayan aiki za a yi aiki. So abin da yasa suka zo su haɗin gwiwa da wannan kungiyar manoma ta Refund shine domin a tabbatar manoma sun sami kayan aiki masu kyau, kuma sun an koya masu yadda za su yi amfani da kayan aikin nan saboda da yawa suna da kayan aiki amma ba su san yadda za su yi amfani da su a gonar su ba.
Mataimakin shugaban kungiyar ta manoman shinkafa Alhaji Muhammad Awal ya yi ƙari da cewa
su suna da magani da muke amfani da shi kuma ko muna da manoma. Mu anan a matsayinmu na shugabanni shine mu tabbatar da cewa manomi ya girbi abin da ya kamata ya yi a cikin gonarsa akan kowace hektar. Kamar yanzu wannan idan kai yaki da ita wannan ciyawa wato za ka iya samun kamar ƙari 30% abin da ka samu a baya. To ƙari ne za ka samu domin ka yaki wannan ciyawar shinkafa ka ta fito ta haihu yanda ya kamata ta haihu. Idan da ciyawa ba za ta haihu yanda ya kamata ta haihu ba, saboda haka ka samu raguwa ka gani akan abin da ya kamata ka girba kenan.
Ɗaya daga cikin manoman da suka samu halittar wannan taron Aisha Muhammad Bature ta bayyana cewa taron ya zo akan lokacin da ake buƙatar sa.
An wayar mana kai akan shi, sun kuma gaya mana ka'idojin yanda za mu yi. For example, in hecta ɗin za ka noma to shi wannan janta ɗin za a saka roban shi biyu, amma kuma in kika saka shi in can kenan. In kuma kika dan makara baki saka da wurba mai makwalli abin nan din roba biyu zaki saka uku, yana kashe ciyawa kuma ba zai taba miki shinkafan ki ba.
Tunda shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci shugabannin kasashen duniya da su hada kai wajen tsara hanyoyin daƙile matsalan karancin abinci da ta kunno kai a duniya wanda ya ƙara ƙamari musamman a nahiyar Afirka sakamakon yakin Ukraine da Russia. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.